gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamaila Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu kai tsaye a koda yaushe ake bukata a shafin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfi da Hashim Gumel.
Tare da ni Daula Salim.
To kamar yadda aka saba a kowace ranar Talata, shirin yau da gobe kan yi magana ne akan batun ilimi. To yau da take Talata ce kuma ranar 19 ga watan Fabrairu shekarar 2019, batun zamu tattauna akai kenan.
Dan saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas ga dukkan yaya da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa tamu ta Najeriya.
Haka yake Sarfilu, fatan a makon da ya gabata ne aka fitar da wani rahoto cewa jihar Bauchi ita ta fi kowace jiha yawan yara da ba su zuwa makaranta, inda adadin yaran su kai kimanin miliyan 1,300,000. Saboda haka ne jiya gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da wani taro da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi don ganin yadda za a magance wannan matsalolin. Amma dai muna tafa da ƙarin bayani akan taron.
Dola kafin mu je ga jin bayanan taron, to bari mu fara da jin amsoshin tambayoyin da muka kafe a shafin mu na Facebook, inda tambayar da aka kafe ita ce ya kuke ganin ya kamata a tunkari matsalolin ilimi musamman ma a arewacin Najeriya, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To haka yake Sarfilu, ga wanda ya amsa mana na farko shine Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau, inda yake cewa yau da gobe matakan suna da yawa, kadan daga cikin shine kyautata albashin malamai, gyara wurin zaman dalibai da kuma kyautata mu'amala tsakanin malamai da dalibai da dai sauransu.
To shi kuma Ambadamu Muhammad Mai Nasara yace hashtag yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya gwamnati ce ya kamata ta tsoron Allah ta tsaya ta yi aiki tukuru wajen inganta fannin ilimi.
To sai Fatima Haruna Sawa, inda take cewa abu mafi inganci shine kulawa da haƙƙin malamai sosai.
To shi kuma Sa'idu Saba Auyu cewa salam yau da gobe, matakin da ya kamata a bi akan tunkarin matsalolin ilimi musamman ma a arewacin Najeriya shine gwamnati da masu kuɗi da iyaye kowanne kokarin bada gudunmawa irin tasa.
To sai Aminu Adamu da Malam Madori, inda suke cewa salam yau da gobe ikon Allah, hakika kawo ƙarshen matsalar da ilimi ke fuskanta a arewacin Najeriya abu ne mai sauki muddin za a daina sa siyasa a fannin ilimi.
To wannan haka yake. Shi kuma Murtala Abdullahi Gwarzo cewa ni dai fata na dai Allah ya ba mu shugaba na gari wanda zai farfado mana da ingantaccen ilimi a Najeriya musamman ma a arewacin kasar.
To amin. Sai Abubakar Kawo Girgir, inda cewa gudunmuwar da gwamnatin tarayya da jihohi da kuma na kananan hukumomi tare da iyaye su kansu shine abin da zai taimaka wajen magance matsalolin ilimi.
Sai kuma Baba Ali Bara cewa ai ilimi shine gishirin zaman duniya, kuma gaskiya mun ci baya kwarai da gaskiya a arewacin Najeriya, da fatan za a bada himma wajen harkar ilimi.
To sai Muhammad Dan Budam Shani, inda shi kuma cewa yau da gobe ikon Allah, matakin da ya kamata a dauka don tunkarar harkar ilimi a arewacin Najeriya shine gwamnati ta samar malamai masu koyarwa isassu kuɗaɗe.
To shi kuma Aliyu Usman Taka Lafiya cewa a baiwa makarantun gwamnati da malaman makarantun muhimmancin gaske, yau da gobe ku tashi lafiya.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. to wakilin sashen Hausa daga jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tantabi iyaye domin mu ci ta bakin su.
To assalamu alaikum. Babban abun da yake damun iyaye na rashin kai yara makaranta baya wuce abu biyu ko uku. Na farko shine ainihin talauci. Na biyu akwai tradition wato bi ma'ana kaman al'ada. Yawwa. Na uku akwai illiteracy wato jahilci. Wannan abu uku sune suka hadu da yake mu ta arewaci gaskiya mun yi baya ta wayannan abu guda uku. To shi yake kawowa kaga mu ta nan din ba ma taimakawa saboda kai yaran mu makaranta.
To amma kuma akwai abin da yake aka yi kuwa na kan cewa ilimin nan kyauta ne wato a lokacin da aka fito da tsarin ilimi wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi wanda yake ya zama to tilas iyaye su kai yaran su a makaranta. Ba ganin gwamnati a nan ita ta yi nata kokari amma ku iyaye ya zama to boku yi amfani da wannan dama ba.
Eh to alhamdulillah wannan ma kokari ne daga gwamnati amma ka san na faɗi abubuwa guda uku wanda za mu dawo ɗaya daga ciki wato al'ada. Wannan al'amari shine babba wanda yake kusan gaba na rashin koda gwamnati ta yi wannan al'adan mu yawanci da ana daukan duk wanda yayi makarantan boko kaman kawai ya zama kaman ba musu kafuri dai ko kuma yawanci marasa galihu ne ake tura su makaranta su yi. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da iyaye ya kasance ba su ba da himma wajen tura ƴaƴa karatu ba. Shi yasa muka ci dan baya a arewaci.
To yanzu da yake wannan al'amari har ya tasamma ana zance kaman arewa ma musamman ma jihar Bauchi ta ce ke kan gaba wajen rashin ko kuma yawaitan yara wanda yake ba su makaranta. Ya kake ganin za a tunkari wannan al'amari?
To alhamdulillah wato babu abun da ya fi wayar da kai. Wannan kuma dama ya shafi gwamnati da traditional rulers wato kaman masarauta kenan daga ainihin ƙasa su mai anguwa da sarakuna da kuma ainihin stakeholders wato wanda suke da ruwa da tsaki. Dole a tashi a fayyace wa jama'a wannan al'amari ya kamata a canja saboda shi ya jawo mu a arewaci din ko kuma a jihar Bauchi da yake kestodin akan Bauchi din yake jawowa muke yin baya a wannan al'amari da yanzu kusan a duniya an ci gaba sosai a kansa. Mu yanzu ne kuma saboda babu awareness babu ainihin fahimta na amfanin wayannan abubuwa ne. So gwamnati dole ta tashi tsaye, su sarakuna dole su tashi tsaye, masu hannu da shuni da kuma ainihin stakeholders ban san ya zance da su ba stakeholders
su ne masu ruwa da
yawa. To dole su tashi tsaye a fayi a dinga awareness ana gaggawa mutane ainihin amfanin wannan al'amari. To ta nan ne za a samu kaga babu ma abun da yake da karfi a yi shine bangaren mata tunda gaskiya girl child wato shi jima na ilimin mata in ya samu karbuwa to wallahi na san duka al'umman ma da ake ganin ci baya din za a ga ci gaba in dai har su suka samu aka awareness aka ainihin wayar musu da kai da ainihin amfanin wannan karatu na ƴa mace to gaskiya al'umma ma za ta ci gaba sosai da yawa tunda muna da yakinin cewa duk inda ainihin mata suka zamana sun yi ilimi to gaskiya ainihin family ita ma ta yi ilimi tunda su mata su ne a gaba wajen reno da kuma ainihin wayar da kai na ƴaƴa akan abun da yake da kyau da mara kyau. So kaga in aka samu su suka samu ilimi to gaskiya al'umma za ta ci gaba sosai kuma za a koma son karatun sosai. Yawwa.
Na gode.
Madalla.
To ga wata malam me za ka ce a dangane da yanayi ko kuma halayyan da yasa iyaye ba su son kai ƴaƴansu makaranta ne?
To alhamdulillah ni gaskiya a ra'ayina kamar yadda wancan mai magana na baya faɗa shi wannan yayan mu ni ina ganin tiran jini tiran zani kamar yadda Hausawa suke faɗan haka tun farko mu arewacin Najeriya mun dauki cewa boko din nan wani abu ne kamar na layin kafurci kuma har izuwa yau din nan wasu sun rungumi wannan abun a wannan matsayin cewa su da kai yaran su makarantar boko gara su kai shi almajiranci sun fi yadda da wannan domin shine suka tashi suka gani ake yin sa saboda haka shi yasa yanzu duk yadda za a yi da maganan wayar da kan mutane yana da wuya musamman a kauyuka a ce har mutane sun fahimci cewa muhimmancin bokon nan sun dawo suna sa ƴaƴan su a makaranta zai yi wahala duk irin wayar da kan da za a yi ba zai taba yiwa ba wasu sun yi nisa sun tafi akan wannan matsayin kuma canja su akan wannan matsayin gaskiya ba nan kusa ba so ni wannan abin da nake tunani kenan shi yasa har yau muke samun koma baya musamman mu arewacin Najeriya particularly mu musamman nan jihar Bauchi da ake magana akai gaskiya mawuyaci ne a ce dan maganan wayar da kai kawai yanzu a cikin kankanin lokaci zai iya yiwuwa in aka ci gaba da yi din tsila zuwa gaba tunan mutanen kullum wasu sababbin mutane ne suke zuwa so kila za a iya samun canjin abun amma fa ba nan kusa ba gaskiya
to amma ba ganin yanzu shi bo karatun bokon nan an hada shi ma da na addini wanda yake ga boko ga addini duk ana yi domin dai ya zamanto an kwadaita ma su iyaye wannan hidima na neman ilimi
wannan abu ne mai kyau kuma gwamnati ta dauko hanya mai kyau wacce take cewa lalle in aka ci gaba da yin wannan Allah da na tabbatar cewa kamar yadda na faɗa zuwa gaba za a iya warwarewa amma su duk yadda kowa kauye ne yau idan ka je gwamnati ta makarantar Islamiya inda za a yi magana an hada shi da boko to shi fa wani kalmar bokon nan ne wato baya san ji tunda kamar zaka ga kowa kauye zaka ga wasu yaran da aka sa su a makaranta wannan ma iyayen su suka fahimta aka sa su a makaranta sai ka ga wasu yaran da su ba a san bokon a gidansu suna canja musu suna suna ce musu ko boko ko auta ko wani yan makarantar boko kaza waƙoƙi kala kala wato kai har ma da kake zuwa bokon ka ji cewa wannan abin da kake yi ashe ba ma abu ne mai kyau ba tunda ga yaran uwanka ma har abin ya zama musu haka a wajensu so mu wuyaci ne idan har za a yi maganan boko a cikin makaranta duk yadda za a koyar da maganan a Islamiya in dai za a hada da hidiman boko nan to fa wani ba zai sa fahimta ba ya sa yaran sa shi wani ko abin da ya sani ya tura yaran sa almajiranci ya je shekaru 20 ko 10 ko 15 ya zama yau ya sauka shikenan shi da zamuwan sa a ce dan sa yau ya sake Qur'ani ta hanyar almajiranta to wannan shine kawai abin da mutanen mu galibi suka fado ruwa akai
to me abin yi
to abin yi shine ita gwamnati ka ta gajiya wannan tsare-tsare da ta dauko na wayar da kan mutane akan abin da ya shafi ilimin boko ilimin da addini da na boko wanda aka zo yanzu aka hade su suka zama dukkanin makarantu an hade su to gwamnati kace kasa ga kaddan kuma a ce mutane ba sa fahimta ko kuma mutane ba su yarda da abin ba kuma ita ta tayi kasa a guri ta ci gaba da yin wannan abu mai kyau ne kamar yadda na faɗa a baya cewa mutanen nan wasu mutane ne wanda kullum ake modernizing din su ma'ana wasu sababbin mutane ne suke zuwa saboda haka in Allah ya yarda nan gaba kadan in dai ana yi insha Allah mutane za su fahimta za kuma su waye su gane cewa abin da wani take yi amma abinda ne nake magana ba nan kusa ba yawa
karanta
sunana Fatima Idris dan Juma abinda yake musamman abinda yake hana iyaye su tura ƴaƴan su mata ko ƴaƴa generally zuwa karatu shine na farko talauci wani gidan ba a samu an koshi ba bare ayi batun cewa za a tura yaro ya je makaranta ya yi karatu wannan shine abu na farko da yake damun na biyu kuma akwai rashin fahimtar muhimmancin shi karatu da kansa wasu iyaye har yanzu akwai karancin fahimtar karatu muhimmancin shi ga ƴa mace ko ɗa namiji abin da yasa na faɗa haka shine musamman iyaye na karkara in an tashi abinda aka sani shine a samu abinda za a ba yaro ya ci ya je gona ko ya je kiwo ko kuma da yaje wani aiki ya nemi aiki yana samun kobo saboda ya samu ya aure ya kai shekara 15
to yanzu bai ganin da cewa gwamnati ta himmatu domin ta ga lalle waɗannan matsaloli na rashin ilimi musamman ma na boko ya samu karbuwa shi dai shi annan rashin abun hannu abu ne an sani akwai shi amma kuma ai shi ilimi shine zai sa mutum ya zauna yi abin da yake ma zai taimaka wa kansa da ma sauran yan uwa
eto gaskiya karatun boko duk wani da ya san muhimmancin karatu ko ma wanda bai sani ba ai ya gani yawancin mutane zaka ga in sun ga ya mace ko da namiji alal misali ya mace tana television ko wani abu a kauye nakan ga inda suke jin murna suke jin dadi batun talauci shi abu ne wanda zai iya hana karatun idan babu amma kuma ba hujja bane mai karfi wanda za a ce dalilin babun bai sa an je an yi karatun ba ana yaki da jahilci kadan kadan yaran da karan kansu din su suna ganin yanda na birnin suke yi su ma sukan yi wabasa ganin sun je su yi karatu kuma gwamnati gaskiya dole ne ta tashi ta tsaya akwai lapses tewa akwai matsaloli waɗanda matsalolin wasu wanda muke gani ne wasu kuma wanda bamu san da su bane saboda haka gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya ta sa matakai daki-daki zuwa ƙauyuka da gurare musamman jihar Bauchi da ake kukan cewa akwai out of school da dimbin yawa wanda ya kamata ya zamanto an saka strategies a ƙasa da barbaru waɗanda za a zakulo su kuma a zahirin gaskiya idan an bi ka tashi da safe waɗanda ake kaiwa makaranta sun yi ƙaranci waɗanda suke gida sun fi yawa waɗanda idan da kana bi bayan yara sun shiga class zaka ga yanda yara ke yawo a cikin gari wasu zaka gani ma suna tsantan bola wasu zaka ga suna yan gongon da dai sauransu gaskiya gwamnati ya kamata ta himmatu ta ƙara ƙarfi akan wannan ƙarfi da take da shi na batun ilimi
kuma da la yanzu kuma lokacin da zamu je ga taron da aka gudana a jihar Bauchi domin jin ta bakin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi
Shugaban hukumar ilimi tun daga tushe na jihar Bauchi Yahaya Yaro yayi bayani kan yadda gwamnati ta himmantu don shawo kan matsalar yara da ba sa zuwa makaranta
Muhimmin wannan taro ya ginu ne akan doka da gwamnatin tarayya ta riga da ta kafa tun a watan Satumba na shekara 1999 wanda ake kira UBE Act dan saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas na dukkan yaya da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya wannan shi ya bada wannan dama na abun da ake kokarin yi tun daga wannan shekara har zuwa yanzu musamman ma kuma saboda matsalan da kasan mu ta samu kanta a ciki duk da cewa an kafa wannan doka amma akwai yara kuma wanda shekarun su ya kai su je makaranta ba sa zuwa makaranta wanda ake kira out of school children wannan yana daya daga cikin manya-manyan matsaloli da yasa aka tashi haikan danganin cewa an magance wannan matsala kamar yadda mai martaba sarkin Bauchi ya fara tsokaci akai cewa musamman arewacin Najeriya shine yake da wannan matsala na yaran da shekarun su ya kai musu dinga zuwa makaranta amma ba sa zuwa a cikin arewacin Najeriya ma kuma an ce jihar Bauchi ita ce tafi dukkan shauran jihohi yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wani binciken ya ce miliyan 10.5 wani binciken ya ce miliyan 11 wani binciken ya ce miliyan 13 to ko ma dai wanne ne ya zama ingantacce daga cikin wayannan alƙaluma da aka faɗa matsala ce babba wanda bai kamata mu kyale ta ta ci gaba ba a jihar mu ballantana a yankin mu na arewa dole mu tashi mu bi hanyoyin da duk suka dace na ganin cewa an magance wannan matsala to don haka ne mai alfarma sarkin musulmi ya umurni ma dukkan manyan sarakunan mu da cewa kowa idan ya koma a yankin sa masarautarsa ya kokari shi ma ya kira taro dan ganin hanyoyin da za a magance wayannan matsaloli din dan a jawo hankali na iyaye da su tabbatar da cewa daga zaran ƴaƴayensu sun kai shekarun zuwa makaranta to a tabbatar da an yi rajistan su an sa su suna zuwa makaranta sannan a tabbatar da dorewan zuwan su makaranta din har zuwa lokacin da za su kammala sannan kuma su ci gaba da zuwa karaman secondary sannan a bada muhimmanci game da ilimin kyamace alhamdulillah mafi yawancin kasashen mu al'ummomin mu musulmai ne amma kuma mu ne muka yi sakaci muka fi samun wannan matsala din tare da cewa babu dalilin da zai sa mu samu wannan matsalan in ba dan sakaci namu ba addinin musulunci ya wajabta ma musulmai a inda duk suke su tashi akan neman ilimi domin shine jigo na farko a cikin dukkan nau'o'i na ibada kuma alhamdulillah tarihin musulunci ya tabbatar mana da cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata a gare shi babbar malama ce kwarai da gasken gaske sahabbai da dama sun karbi ilimi daga bakinta wannan yake tabbatar mana da cewa addinin musulunci baya bambancewa tsakanin da namiji da ƴa mace wajen neman ilimi idan muka dawo nan gida kusa tarihi ya sake tabbatar mana da cewa Nana Asma'u ƴar Shehu Usman Dan Fodio ita ma malama ce ta yi rubuce-rubuce wanda yake tabbatar da cewa tana da ilimi kuma ta rubuta wake-wake wanda wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa ita ma malama ce to dan haka babu dalilin da zai sa mu yi sakaci mu nuna bambanci wajen ilmantar da ƴaƴayenmu maza suka kasance ko mata to dan haka ne yasa yake da matukar muhimmanci wannan taro da mai alfarma mai girma mai martaba sarkin Bauchi ya gayyato manya-manyan sarakuna da muke da su a wannan jiha ta Bauchi dan saboda isar da umarni da sako na mai alfarma sarkin musulmi ga cewa su ne iyayen ƙasa lalle ya kamata su bada umarni ma dukkan mutanen da suke zaune a ƙarƙashin su cewa lalle duk wanda Allah Ubangiji ya bashi ƴaƴaye to ya tabbatar da ya kai su makaranta an yi rajistan su daga zaran shekarun zuwa makaranta ya kai dan saboda rayuwa ba za ta inganta ba idan babu ilimi ibada kanta ba za ta samu ba idan babu ilimi
shi kuma Professor Muhammad Kirfi daga Jami'ar Abubakar ta Fawo Balewa yayi tsokaci kan yadda kididdigar yawaitar marasa zuwa makaranta a jihar Bauchi da kuma abubuwan da ke haddasa su
alkalumin da ke gwada number of out of school children a jihar Bauchi by National Demographic Educational Demographic wannan suka yi a 2015 sun nuna cewa akwai mutum miliyan 1,039 yara da suka kai shiga makaranta a jihar Bauchi wanda ba sa makaranta wanda wannan in muka dauka muka duba da yawan al'umman jihar Bauchi sun dauki kashi 14% na yaran da jami'an al'umman jihar Bauchi wato ba sa makaranta to an samu canji daga wancan shekarun zuwa wannan lokaci domin a 2016-2017 enrollment dinmu ya karu wancan karon muna da enrollment a 2015 muna da enrollment 500 ne da yan wasu abin da akai amma da aka zo 2016 mun samu ƙarin enrollment na yawan dalibai wadda yawan dalibai wadda ya kai 236 da mutum 58 yawan yaran da muka enrolling kenan a shekara ta 2026 2017 sannan da aka zo 2017 based on AAC data muna da sai abin ya sake karuwa muna da yara da aka enrolling din su a makaranta miliyan 1,068,085 to wannan mun ga mun samu ƙari na al'umma to amma ba nan gizo saka ba saboda birthright din mu kuma yayin da muke haihuwa kashi 2.4 ne to idan muka dauki wannan yawan birthright din namu muka hada da enrollment din mu za mu ga cewa kashi 2.4 na yawan al'umman mu ya tashi a miliyan 1,584 daidai in muka yi estimating muna da 7 million people a Bauchi state wannan shine alƙalamin da ke gura mai to sai mu koma bayan mu ga yawan daliban da muka yi kuma kun gani miliyan 1,068 kun ga kenan bai hadiye yawan yaran da aka haifa ba to me aka samu an samu decline ne sauka ne maimakon gashi yaran sun karu in reality muna da 800 mun kara ya wuce miliyan 1 amma kuma in mun zo muka duba volume din da yanayin yadda muke haifuwa da sauransu da influx shigowa da IDP suka yi mutanen neighboring state suka yi jihar Bauchi sai ya zama na Bauchin ta cika ta yadda al'umman ta yi yawa da demand din mu na karatu ya yi yawan da gashi dai mun samu karuwa enrollment amma kuma in reality sauka aka samu to wannan shi yasa ya zama na wajibi mu roki iyayenmu sarakuna su tabbatar da duk uban da ya kawo ɗansa duniya to ya sa ɗansa a makaranta ta wannan hanya ne kawai za mu magance wannan matsala ɗin.
Sai mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Ruwan Suleiman Adamu ya yi bayani kan mahimmancin neman ilimi kamar haka.
Muna Allah godiya madaukakin sarki kuma a kowane lokaci muna masa godiya ma dukkan rayuwarmu. Kamar da aka ambata shi kalubale a duk wani al'amari da ya shi sai an same shi to ba abin farin ciki shi ne mun yaƙi ne duk lokacin da yake akwai damuwa to mu tabbatar akwai hanyar da biyu a magance shi. Shi ilimi kamar yadda muka sani shi ne gishirin rayuwa to muka duba rayuwa muka gani duk abubuwan da yake akwai dole sai da ilimi kuma wanda duba da ilimi babu yadda za ka kwatanta shi da mai ilimi dole akwai bambanci. To kalubale na farko a yadda na fuskanta shi ne rashin sanin cewa menene ilimi menene education dole sai mun san menene education is all about tukunan mu san muhimmancin sa mu san ya damu mu yi amfani da shi. Na biyunsa akwai jahilci Bature ya ce ignorance yawanci mun jahilci menene ilimi ko kuma menene amfani da shi to wannan abu biyu da na kaji miki ina ga shi ne to akwai za mu yace akwai talauci amma talauci mukan kawo shi a ƙurarren lokaci ne babban damuwan da shi ne sanin menene ilimin kuma sanin yadda za a yi amfani da shi da kuma ignorance wannan abu biyu shi ne babban abin da yake cewa yake damunmu shi ne challenges ne akwai al'ada.
To madalla in sarfi lokaci ne abin da ke wakana yawan samun yara marasa makaranta a jihar Bauchi har sun kai kimanin miliyan 1,300,000 kenan to ya kamata dai a ce masu ruwa da tsaki su fito a san yanda za a yi ga tunda ma ga shirye yanzu zabe ya zo ko ba haka ba ya kamata su jihar Bauchi su san cewa wa ya kamata su zaba da zai inganta musu harkan ilimi kuma a nemo inda matsalar take ka dai ta baki iyaye da waye din nan
to Allah ya kiyauta kuma Allah ya kiyaye sai dai mu ce dole a maida hankali ga iyaye ga kowa da kowa baki
da kai da gaskiya ilimi yana da matukar muhimmanci sosai kam to amma da din Daniel Brown da Mr. Cha engineer mu da Sabil Hashim Gumel ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.